Idan mace ta dogara ga Allah ta sa karfinta a jikin ƴaƴanta, katta ma tunanin ma tana da miji ko wanda mazan su na da rai. Kasu sa ido ma mazan, su kulla su duba kamar su kadai ne. Ki yi da karfinki da kokarinki, zaki ci nasara.
Kallabi shirin ta wannan makon, ƴan'uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Ka
ta kula kokari, kawai na da da kuku dozo.
Kallabin mu ta mako, wata mace ce da ta dauki matakan inganta rayuwarta da ta iyalinta tare da tsagewa ta nemi ilimi ko bayan aure da haihuwa. Za mu kuma dora akan nazarin da muka fara makon jiya kan cin zarafin ƴan aiki da ke ƙara muni a ƙasashen Afirka da dama. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hidanmu da kallabinmu ta mako, bari mu dora a tattaunawar da muka fara makon da ya gabata kan batun cin zarafin ƴan aiki da galibi ƴan mata ne ƙanana da iyayen ɗakinsu mata ke gasawa aya a hannu, duk kuwa da fafutukar neman wa mata da ƙananan yara ƴanci. Yau ma muna tare da barista Aisha Abdu Muhammad, shugabar ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kaduna, da Ruqayya Dallani, uwa kuma mai ɗaukar ma'aikata, sai kuma Aisha Ibrahim Sa'id, jami'a a ma'aikatar jin ƙayin al'umma da walwala da jin daɗi.
Malama Aisha, akan samu wani yanayin da za ki ga yaran saboda azabar da suke fuskanta daga gidajen waɗanda suke mu aiki, za ki ga yarinya duk da bata san kila hanyar ƙauyensu ba saboda ƙarancin shekaru da wayewa, za ki ga ta bazan wuta ta shigo titi. In aka tambaye ta ma sunan ƙauyensu, wata ba za ta iya ce miki ga ainihin sunan babban ƙauyen nasu ba sai na can cikin dajin. To za ki ga ba ka kuna iya sa kuna samun irin waɗannan yara ana
samu. Kusan da aka taɓa tsintar wata yarinya tana garari a titi. Aka tambaye ta daga ina take, tace daga gidan aiki take. To su suka zo, amma ta iya faɗin daga Kano take. To amma Kano ina, bata san ina wani layi
zai
yi. Ta dai ana Kano. Me ya faru? Suka gudu, ai matan da take mu aiki ne take mata duka. Shine ta gudu, ta ga ba za ta iya ba, aka tunce tana kwana akan hanya. To aka tsinto ta, sai aka invite ɗan Lactic da bincike dai har suka gano. Aka ɗauko agent ɗin, ake ma suna da yawa ba ita kaɗai bane, sun fi su goma, kuma dukan shekarunsu bai wuci 12 ba. Daga zuwa aiki aka fara dukansu. To da muka haɗa su da su, sai aka samu aka kira ita agent ɗin, sai ta aka ce ta nuna inda iyayen nasu suke, sai aka ɗauke su aka tafi da su aka mai da su. Aka ce kuma su rubuta wanda take iyayen cewa ba za su ƙara barin yaran su fito ba tunda shekarunsu bai kai inda za su je su yi aiki a wani wuri ba.
Kuma da ma'aikata kin ma faɗi wannan shekara 10-12, akwai wanda suke ƙasa da shekara 10 ma. Ana kawo su
ana kawo.
To irin wannan yanayin kina ganin akwai doka da za a iya bi wanda zai iya hana ci gaba da cin zarafin su, saboda wanda mara ne masu agent din suke suka ce sukan dauko su ne sai su kaman duk ƴaƴan su ne a saka su a moto a taho da su. Wani da yake da community tana kamawa kuma akwai dokoki da suke, amma bai hana su yi wannan dabarar su taho da su. Kamar wata da na tattauna da ita ce man ta yi, tunda yanzu sun gane cewa gwamnati ba ta yarda da suna ganewa da an ɗebo yara da yawa tunda kusan kawunan su ɗaya, sai suka ce to sai su kira, sai su gaya wa iyayen su taho da ƴar su da kansu cikin birni. Ke ce ka kawo ƴar su da zo wurin da
su zo sai su tare su.
Za su har gida su kuna?
Agent.
Su kawo yarinyar kin ai ba ga agent tana tafiya
ba ce ba
ne, sai tunda sun shigo cikin birni ta rarraba su gidan su fa gaskiya ki gan su a cike yake. Jiya mun yi kokarin zuwa mu je mu binciki mata masu yin wannan agent din amma saboda tsoro garin mu suke kamar in su iyayen da duk muka yi kokari mu ba su kwanciyar hankali cewa mu kawai muna son yi rahoto ne akan abun sun ki yadda akwai ki
din precious ne kuma yake sunanta ni na manta sunanta ta NNPC din nan wanda matan gidan ta azabtar da ita to an kai wannan case in court so da aka kai case in court ita matan an kama ta aka imprisoning dinta da ita NNPC take aiki sai aka yi yarjejeniya kuma akwai certain amount da ta ba yarinya
wato da kudin haka
aka bude ma yarinya account da kudin saboda ta cigaba da karatunta ta wannan kudin dama iyayen ba wai kudi ne ba su ba aka bude wannan account din aka sa uwar yarinyan aka sa su su biyu su ne
wato an dai wannan an sa ta biya biya
ta biya ta biya to amma ba aka hukunta ta ai ta yi
sai zaman
sai
gidan jar
sai aka kuma hukunta ta
so irin wannan ai labari ne mai dadi wanda da za mu samu yawaitan haka akwai wanda za su jawo kansu kunne da kansu cikin kansu a irin azabtar wanda ake albarka ya a matsayin ku na wanda suke daukan yaran aiki kusan gidaje dai sai dai ku ne musamman abin ni baki shiga baki ga wata ɗaya aiki take ba ya Allah mai karamin shukaran ne ko kuma magidanciya to irin na kananan yara din da kuke gani me kike gani yake faruwa a rayuwarsu
a gaskiya akwai su saboda akwai wanda karamin yarinya ce aka kawo ta wurin aiki to wanda take ma aikin in har za ta shigo mata daki sai ta salama su bakwai
a
sannan ta amsa na farko kenan in kuma zaka gaishe ta sai ta ce momi ina kwana sai ta yi su uku sannan ta amsa
kuma
tana ji dan azaba dan saboda azaba dan dai abunta ta maka saboda ta lake maka yawa idan tana zauna ku in ta bada kafa ta ce a ja mata yarinyar ne sai ta yi awa biyu tana jan kasan nan in ta ce mun dauke mun riga ta ce ninki sai ta juye kayan da ke cikin akwatin ta ko jakarta gaba daya sai a canza musu ninki saboda dai kada yaro ya huta abinci ko ga lokacin da za a ci abinci sai lokacin da ta ga dama za ta bata abinci kuma abincin da ke aka dafa da ke kitchen din ta ba iya cinyewa duka gidan ba su iya cinye wannan abincin ta bata abincin da zai ishe ta ba wai babu bane idan kuma mijin ya zo yana mata fada ne ka take mai yarinya haka kaza sai ta ce ai san ta take in ba san ta take ba ina ruwanka za ka zo kana magana
wato lokacin magidantan maza magidanta suna son su kawo dauki matan ne ba sa ba da
goyon
baya duk da kyan ci cikin
yamace in kuma aka hadu da namiji jajirtan ci a gida ya riga fakafin gidan shi in kika fara kawo wannan a ranki dan yana cewa ki daina zalunci kaza kaza da sauran su kina nuna China neman ta ne ko yana son ta to ni kuma kin ba shi lashin da zai ce shi kuma yayi alƙawari wallahi yarinyar nan ko shekara ne ta sai ya jira aure ta dan ya ga ya zaki
to bari mu koma wurin barista yawanci akan samu kamar yadda kika ce waɗanda suke cin zarafin kila mahar an kawo su gaban shari'a amma akan samu aka san shari'ar tana daukan
lokaci
ne tsawon inda misali wanda bai da ƙarfi ko kuma zuciyarsa ba ta da ƙwari yakan haƙura ya ce to a kashe magana nan shi ba zai iya haƙura shin me yasa tsarin shari'ar aka yi ta inda zai zama kafin a yanke mu wanda ake zargi yayi cin zarafi ko ta hanyar fyaɗe ko cin zarafi na bayyana ma'ana kila an azabtar da mutum ne yake daukan
lokaci ba
da yake ya mace ne aka yi ma kuma kila mai karamin shekaru tana neman a bi mata haƙƙinta amma ta dau shekaru ana ta zuwa ko ta sai sun gaji sun abin da
shi ta
tsarin doka ya kawo
ana yin haka ne saboda akwai wanda za a kawo shugaban hukuma ba shi yayi ba da yi ba to shi yasa dan dole ne a tantance a yi dalla-dalla abu a hankali shi yasa yake daukan lokaci ita za ta goga ta bada nata evidence shi ma zai zo ya bada nashi zai zo ya fitar da kanshi in wani ma in yayin ma zai zo zai ce ma bai yi ba to za a ba shi dama kuma ya yi magana akan cewa ya nuna cewa bai yi ba ita kuma za a zo a ba ta dama ta nuna cewa shi yayi wannan abun
to duk wannan
din ne to shi ne yake daukan lokaci kuma kin san cases din da suke gaban alƙalai suna da yawa shi abin da yasa yake daukan lokaci kenan saboda za ki ga alƙali kila yana da case ya fi dari kuma zai ji su duka to za a sa wannan a ba shi rana to ka dawo rana kaza za a ci gaba to shi yasa yake daukan lokaci kuma sai an tantance an tabbatar haka din ne kafin a zo a ba da verdict gashi nan ana nuna su ma a social media ko ga mata an ma yara raɗo-raɗo a baya musu dukan siya mata duk su kake yin wannan
wata yar miji ce
akwai wata ita wannan aduwa wanta ne da aka sa mata wuka
aka wuta aka mammanna
sai ya daddaye
kuma ba kala kala
eh azaba kala kala kuma mace ce
mace uwa
mace ita ta yi kuma yarinyar nan wannan ga sama kullu ana kawo wannan fasit kala kala
to a tunanin ku me yasa matan ne suke aikata irin wannan abu kuma ga ayya mata
ni tunda ga kamar rashin
mugunta ne
mugunta ne
kuma da rashin hukunci da ba'a
hukunta
ba amma
in an hukunta wata
akwai dole
da ba kawo
wata ba za ta yi ba kuma
to ina ce da ku mutu da
masu kula da lamura na cewa daukar matakan ba sani ba sabo ko kuma tauna aya don tsakuwa ta ji tsoro za su taimaka wajen dakile wannan matsala da fatar kalluban da ke sauraron wannan shirin za su dage damtse wajen ganin bayan wannan mummunan dabi'a a tsakanin al'umma kafin mu sallama da bakin namu akan wannan batu za mu nemi sanin waɗanda alhakin cin zarafin ƴan aikin nan ya rataye a wuyansu da kuma matakan da za a iya ɗauka na zahiri idan ana so a taka wa irin waɗannan matan burki kada ku bari a baku labari kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata batacce da ta kuduri aliyar inganta rayuwarta da iyalinta ta wajen neman ilimi ko bayan da ta yi aure da kuma ta fara haihuwa waka aka ce a bakin ne ita tafi dadi ga kallabinmu ta mako
sunana Mrs. Sarah Dalut ni ce shugaban mata na Krista a Plateau State ni da an haife ni a Plateau State a Yalwan Shandam Shandam local government iyayena sun zo sun zauna a gu a nan na yi girma na yi primary school dina a RCM primary school Yalwa na yi secondary school dina a gu na zo ni University of Jos na yi diploma in banking and finance na zoni kuma na HND in business administration Plateau State Polytechnic yanzu dai I'm a professional accountant na yi exams na accounting at Nigerian College of Accountancy course so I am a certified national accountant
to dai kike accountant ne menene kike gani nasarorin da kika samu ya zuwa yanzu a cikin hulɗa da kike yi musamman na fannin aikin ki
to a fannin aiki na gaskiya na ga hannun Allah da na fara na gama diploma sai na samu aiki da Equa a Equa ina gefen finance Allah ya taimake ni tun ban yi aure ba na fara wannan aikin har na zo na yi aure a ciki kuma ina ci gaba sai Allah yana dada bani daukaka daga kashiya har aka zo aka kai ni accountant ina ganin hannun Allah kuma Allah yana taimako na da kuma abubuwa da yawa har a cikin iyali duka
da yake kin yi batun iyali yaya kike hada wannan karatu da iyali da aikin banki har da sauransu da shanin da ya shafi kudi wanda yake da matsala sosai
a ai mace biyin matemakiya yana da kyau a yanayin mu na yanzu ki samu kina da abin yi kina tallafawa idan bakin yi haka bane akwai damuwa ubangiji ya taimake ni da ƴaƴa ma da ya bani haka ina zuwan aiki ina dawowa in dubi gidana ƴaƴa ɗaya ɗaya hudu Allah ya bamu da haka ina taimakon mai gidana ina tallafawa yaran nan ana ta tafiya in bai in ya kasa a ta nan sai in tallafa mishi ta nan tun ma ba gefen kuɗi ba so abinda muka yi ta yi
mai gida ya baki goyon baya
ke gida ya bani goyon baya da yaddan shi in yi aikin ubangiji da yaddan shi in yi aikin office da ina yi kuma ina samun nasarori domin a gaskiya yana min addu'a kullum yomi kuma yana bani goyon baya
akwai wa'ansu kalubale da kika samu a cikin gudanar da aikin ki ko da a cikin iyali ne bari mu fara daga iyali waɗanne kalubale kika samu a cikin iyali tun lokacin da kika fara girma har lokacin da kika kai wannan matsayi
eh to kaman a iyali da na fara samun yara hankalina ya koma kan yara na idan na fita na bar ƴaƴa gida hankalina na gida tun ma ba ka bar madan mai riko ba kafin in dawo gida aikin je gashi nan zuciya na gida yayi aka mun da yara wannan kan na samu kalubala amma Allah ya taimake ni mai gida na kuma wani lokacin kafin ki shigo gida yana son kai ya riga ki shigan gida to a yanayin fannin aiki na wani lokaci ina wuce karfe 4 Because tun ma ba lokacin da aka dan ban masai dole ni ne ina kula da wannan fannin wani lokaci karfe 4 ina office kuma kin san shanin maza za su so kina gida zai so ni ne in dafa abinci yawa idan har bai samu haka baki ga dan kunsura fuska amma kuwa sai dan kunsar da murya sai kiga ya amince a haka wa'ansu kalubalen kenan amma Allah ya ce muku
amma cikin yayan nan ba wanda kika samu ya fandare saboda kila ce kullun mama bata zama kullun a cikin gida tana yin abin da ya kamata ba wanda ya fandare a cikin
Allah ya ce muke ne a cikin hudun nan duk suna kan hanya kuma na san ba iyawa na bane iko ubangiji ne wani lokaci fa a wurin aiki karfe 12 break zan gudun dawo gida tun ma lokacin da suke hutu long vacation naka dawo gida da rana in tabbatar suna gida in tabbatar me yana faruwa cikin gidana wannan kan nayi shi sosai da sosai taimakon ubangiji suna nan akan hanya dukkan su
to na san tarbiyyar yaya yana da wahala kuma naga cikin yan kwanakin nan banda aikin office kina aiki tsakanin mata da ke fadakar ma matan nan ne wai
gaskiya ina fadakar da mata su dubi gidansu da kyau daya mai gidanki biyu yayan nan Allah zai tambaye mu tarbiyya da muka musu me muka koya musu tsoron ubangiji farko taci da safe ki tadda ƴaƴanki ku yi addu'a ki sa musu muryoyi masu kyau galgadi wanda zai taimake su a cikin rayuwansu idan yaran nan sun tashi da waɗannan kalamai da kike ba su da taimakon ubangiji zaki ga so tsira nayi waɗannan kuma naga ya taimake ni ko da yamma kafin mu yi bacci na kan shiga ɗakin yaran nan in zauna da su mu yi taɗi ce musu aya yau ne ya aka yi ne a aji me ya faru yau sai mu yi tatsuniya da su especially ƴan matan muna haka da su to Allah ya taimake ni muna kan tafiya godiya ga Allah
to da yake anan kula da ƴan mata idan kika duba abubuwan da suke faruwa a yanzu musamman na tashi-tashin hankula me kuke yi domin tabbatar da cewa matasa musamman da yake su ne suka fi shiga wannan an horar da ƴaƴa matasa maza da mata ta yadda za su fahimci illolin da muke samu idan aka shiga wannan rikita-rikitan da muke gani
gaskiya ni ina faɗakar da mata iyaye mata hakkinmu ne idan kin ga yaro ko yarinya ta bauɗe gaba ɗaya ke uwa ki tambaye kanki yayu akwai wani dan loophole akwai inda baki cika ba kullun kuma muna wannan magana ko a cikin coci ko a cikin anguwa kamar ni a anguwanmu muna da dan group namu na mata kowane farkon asabar mukan haɗu da matan nan sai mu yi addu'o'i sai mu galgaɗi juna sai mu kira samaran da ƴan mata mu kuma ba su shawarwari akwai lokacin da wata tana mishandling yara da ba ita ta haihu ba da muka gane mu fita as mata mu ajiye ta kasa ba mu mata da sauki ba da taimakon ubangiji yaran nan sun miki so ba wai za mu juye musu baya ba kuma ba za mu ce sun gagare mu ba a'a idan mun ce sun gagare mu sai shiga duniya kenan
sau da dama mata na ganin cewa kai mu za mu dogara ga maza ne ba mace ba ta isa ba mace ba za ta iya yi ba gashi nan irinku wayanda kun yi fice me za ki gaya mata ne wai
duk macen da ta faɗa haka ta riga ta karaya amma ni mama na baba na ya mutu ya bar mu kusan shekara 20 uwar mu ne ta rike mu da kokarinta kuma na gani daga gunta mu ɗaya ɗaya goma dukkanmu Allah ya taimake ta mun fita so kokarin uwa ta ce to ni wannan ya zama min gurbi shi yasa nace tunda mama na ta ci nasara ni ma zan ci kuma kokarin shi ne na ga da karfinta da kokarinta ta sa a jikin mu duka so idan mace ta dogara ga Allah ta sa karfinta a jikin ƴaƴanta kar ta ma tunanin ma tana da miji ko wa'inda matan su mazan su na da rai kar su sa ido ma mazan su kula su duba kamar su kadai ne ki yi da karfinki da kokarinki zaki ci nasara shine
kusan daga ƙarshe matan nan musamman wayanda suka fada rikici kuna kan fadakarwa musamman kan yadda za su kare mutuncinsu ya mata za su kare mutuncinsu musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu
za su yi hakuri ne da rayuwar duniya ki yadda cewa mai gida na baya ne ki yadda cewa na shiga damuwa idan kin yi haka nan ba ya cinci nasara sannan ki dawo ki ba wa kanki hakuri ki natsu ki cire idonki ga kayan duniya
ki cire idanun ki ga wayansu mata a waje da ganin wayansu abin sha'awar duniya ki dawo ki dogara ga Ubangiji ba ki cin hasa shawaran da dan ba ma take
I hope you never lose your sense of wonder Get your fill to eat that always keep that hunger May you never take one single breath for granted God forbid love ever leave you empty-handed I hope you still feel small when you stand beside the ocean Whenever one door closes, I hope one more opens Promise me that you'll give faith a fighting chance When you get the choice Just sit it out again I hope you dare I hope you dare I hope you'll never fear those mountains in the distance Never settle for the path of least resistance Living might mean taking chances, but they're worth taking. Loving might be a mistake, but it's worth making. Don't let some helping heart leave you bitter. When you come close to setting out, reconsider. Give the heavens above more than just a passing glance And when you get the choice to sit it out or dance I hope you get
da fatar ƴan uwa na mata sun ji wannan shawara ta ki za su kuma yi amfani da ita domin samun walwala da kwanciyar hankali a rayuwar su abin da lokaci ya bamu damar ka muku kenan wannan mako sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji a Jakarta ta Yamma da Bauchi da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.